da yake ma nuna takeicin su bisa tashin bom da ya auku da wasu kananan yara a fadamar rake da ke cikin garman hukumar Hong. Gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya gagari jama'a ne da ake sa ido. Gwamnan wanda yake gwamnatin jihar ta dauki nayin waɗanda suka jikata tare da jajantawa iyayen yaran da suka rasu yace wannan wani sabon salo ne da ƴan ta'adda suka bullo da shi domin cutar da jama'a.
A sa yara kankanana ne guda biyu aka sa musu waɗannan bom, wanda na tabbata ba su ma mai bom ne a jima. Already mun riga mun shirye-shirye yadda za a taimaka wa waɗanda suka ji ciwo suna asibiti yanzu. Mun gwamnati mun kira jama'a cewa don Allah mutane su sa hankali yanzu, don sojoji kam da shugaban ƙasa sun yi nasu, kuma yanzu ya rage ma mutane ne wanda suke cikin community su ma su tsaya su sa hankali, kuma gwamnati ma ƙoƙari mu a media da sauransu mu ga mutane a tsaya a lura da yawancin baƙin da suke cikin gari.
Ita ma dai hukumar ba da agaji gaggawa ta Najeriya ne ma wanda ko ta nuna kaduwarta ma da wannan lamari, ta ce yanzu haka bayanai na nuna cewa mayakan na Boko Haram sun sauya salon har-harin da suke kaiwa, wanda don haka ta gargaɗi jama'a da kula. Sa'adu Bello da ke zama babban jami'in hukumar ta nema mai kula da jihar Adamawa da Taraba ya bayyana wuraren da ya kamata ake sa idon.
Idan aka suka fito da wani zallo aka toshe wannan kofa suke kokari fito da wani kofa. In ka lura cikin ƴan kwanakin nan ana duba inda mutane suke natsuwa ne a tare sanadi abin da za su kai wurin wuraren, misali masallatai inda wurin hankalin kowa yana wurin ibada, ko wuraren tafsiri, ko inda za a ci za a yi buɗe baki, hankalin mutane kowa ya koma ga yadda zai ci abinci. Yawanci irin waɗannan wurare suke targeting, sai ka samu kuma Allah yana taimakowa, yana ba da taimakon shi ga ƴan jami'an tsaro sun kafa bukatun zamin manufarsu. So waɗannan waɗannan abubuwa da suke faruwa abu ne wanda za mu ja hankalin mutane a wannan lokaci da su lura da duk inda suke. Lura shi ne maganin wannan abun, babu abinda babu wani abinda za a iya ganowa kai tsaye cewa wannan ɗan ta'adda ne, sai dai in an zauna an natsu, in a masallaci ne a samu wasu wanda suke lura da hanyoyi, in a wurin tafsiri ne a sa jami'an tsaro ko ƴan agaji su zauna sosai cikin shiri su lura da miyagun masu shigowa, ko kuma in a wurin buɗe baki ne mutane su sa ido, wasu suna cin abincin, wasu kuma suna ƙoƙarin ba da tsaro wa kansu, saboda jami'an tsaro ba za su iya yin komai ba sai da taimakon mutane da ke unguwanni da mutane da inda suke ake huda na yau da kullum.
A makonnin baya jama'a sun tashi tsaye wajen tsaron masallatai, majami'u, kasuwanni da ma wasu wuraren hada-hadar jama'a. To sai dai yanzu fa da alamu ma an soma sakaci.
Kowa ya tashi tsaye. Yanzu ake haske ya zo gaban goshi, bai kamata mu dinga zama wai muna jira mutane nan suna mana karambani ba. Kamata kowa ya fito mu dauke nauyi muna gadin church da su masallacin nan, inda akwai jama'a da mun ga yanzu a wurin ne suke kokari suna kawo mutane damuwa dewa-dewa, sai a ji a je ana cikin masallaci ka je an jefa bom. Ana cikin church ka jan jefa bom, bai kamata haka ba.
A baya dai an dauki matakai kwarai da gaske, to ganin cewa an kwana biyu ba sake samun wannan hadarin ta da bom nan ba, sai kuma jama'a suka sake ciki. To ina ganin lalle lokaci suke ciki bai yi ba.
Wato matsalar mu na Najeriya shine muna da saurin mantuwa, duka an fara abu an yi kwana 1 2 3 4 sai ga shikenan an shi afa an saki ciki. Mu daina irin wannan abu. Mun dau abu mu rike shi kawai mu miƙe mu ta tafiya mu ta tafiya. Fara nan fashi
ga yanzu rikicin Boko Haram da aka sha fiye da shekaru 7 ana fama da shi ya falagume dubbar rayuka, ba ma ga wanda aka tilasta wa yin gudun hijira, ko da yake zuwa yanzu lamura sun fara komawa daidai a wasu wuraren. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka, daga Yola a Najeriya.